الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موتى دام تشي باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه wanda an yi hadisi na farko a ciki yau kwanan wata nawa ga wata 27 ga watan Rabiu Sani kenan shekara ta 1445 hijriya wanda ya dace da 11 ga watan 11 shekara ta 2023 miladiya. Imam Malik Allah ya masa rahama a cikin muwadda ya kawo mana hadisai da suke magana akan hukuncin mutum da dangantawa mutum da akwai hadisin da zamu dora kan shi wa haddathani Malikun rahimallahu yace an Yazid bin Abdullah ibn al-Hadi an Muhammad bin Ibrahim ibn al-Haris at-Tamimi at-Taymi kai an Sulaiman bin Yasar an Abdullah ابن عبد الله ابن أبي أمية أن امرأة حلك عنها زوجها فاعتدت 14 ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها 14.5 ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة حلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه هكني فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكدر فصدقها عمر رضي الله عنه وفرق بينهما وقال عمر أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول. طيب wannan rikici ne zan ce ko jayayya ko me zan ce akai a lokacin sayyidina Umar ibn al-Khattab da kuma alƙalancin da shi wannan abin da yake nunawa fikihun farko da zamu fahimta duk mai da'awa duk malami da yake koyar da mutane to alƙali ne in dai kana koyar da mutane to alƙali ne dan ko za ka maka alƙalanci da yawa malamai da suke da'awa kokarin da suke ta yi na hukunce ma sun fi alƙalin automatically baka sani ba kawai kai alƙali ne tunda wani zai zo da matarsa su yi kaza ka sulhunta ka raba mai dama alƙali ya kai a ce ai kaza a bar kaza ai kaza a bar kaza to kenan kaga akwai bukata duk ɗalibin ilimi ya yi karatu kuma ya gane ba kowane abu ne an zo an gaya ma sai ka je ka bude littafi ka dubo ka dubo a akwai abin da karanta sai ka rike ka gane don hukunci kaza ya zo za ka yi hukunci kaza abin yana da wahala yana buƙatar sabaci yana buƙatar yawan yi da yawan saurara da ji karatu din nan da kake ta zuwa yau ka ji gobe ka ji ai baka sani ba ai haddacewa kake ba za a haɗa ka da wanda baya zuwa majalisi ba jin darasi za ka yawanci ahkam da ake yawan maimaita da an faɗa sai ka ji ka iya tunawa ka sani me yasa saboda kana zama majalisin karatu wanda baya zuwa duk inda yake da awan shi dalibin ilimi ne ko yana zama a gida shi ya karatu shi kadai to dole zai samu na kasu da tawaya kuma dole ne mutanen ku su zo su tambaye ku ba dole ne a masallacinka a anguwarka islamiyarka kawai mutane kai suka sani waye zai tafi wani kotu ga malaminsa akan gado akan me kullun da abinda ka karanta da wanda ba karanta ba duk sai an tambaye ka naka daliban ilimi sai a kimza a shirya ayi karatu saboda Allah a nemi Allah ya sa albarka ka zama khairun nas anfa'uhum linnas mafi alheri cikin mutane wanda fa kowa amfanin da mutane Allah ya sa mu a cikin su ya Allah na'am so sai ma ko hada ba za'a yi yau mashakil kai nan anan masallacin ma wallan matsalolin da muka warware inda za a je kotu ai miliyoyin kudi za a kashi amma kyauta muke yi ko naira ba za su baka ba wallahi tallahi in lauya zai je dauka sai an yi turanci an kashe ku wani babban lauya ya same ni lecturer ne a jami'a ce mallam muna ta jin karatu kan kuna ta abubuwa na kudi amma are these people paying you wai shi dan boko ne ba haushi ne fa ba yake da yin gaba wai mutanen nan suna biyan kuwa matsalolin ku ta warwarewa na mata na rikici nace Allah da yake biyan ku cika amma gaskiya kuna kore amma ya kamata ku ga mutanen ku su rinka biya saboda they will take it very very important nace nace ba da sabara su biya ba wallahi yace kaga wannan consultation da kake da wani yanzu a office ina inna maka lissafi miliyoyin kudi nan tashi zan zauna ne kawai a zo akan rikici ku gama ku nade min abin da za ku bani fita to dalibin ilimi yana neman aljanna ne eh yana neman aljanna ne to shi yasa ka karanta ka fahimta ka gane ka nemi aljanna da shi saboda mutuwa Allah mana afuwa to mazajin hadisin Yazid ibn Abdullah ibn al-Hadi na gaya muku ibn al-Hadi ne za ga sa ibn al-Had amma Hadi ake karanta shi bilaya duk da wasu alittafan suna rubuta ya undan dan mai a karanta shi daidai daga Muhammad ibn Ibrahim al-Harith at-Taymi shine Taymi Quraysh daga Sulaiman ibn Yasar al-Hilali ɗaya daga cikin al-fuqaha us-sab'a ne Sulaiman ibn Yasar al-Hilali daga Abdullah ibn Abi Umayyah Abdullahi ibn Abi Umayya Imam Zurqani yace sunansa Hudhaifa ne wasu kace Sahal ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Umar Makhzum dan uwan Ummu Salama ne ummul mu'minin shi wannan dan uwan Ummu Salama ummul mu'minin ya rasu yana da yaro ne shekara 8 kawai shekara 8 da yawa cikin malamai sun ambace shi duk da wasu sun ce ba shine Abdullah ibn Abi Umayya din ba wanda yayi shahada a Taif akwai Abdullah ibn Abi Umayya wanda a Taif yayi shahada aka kashe shi to wasu kuma sun ce to in dai wanda yayi shahada Abdullah ibn Abi Umayya ta wanda yayi shahada a Taif ne to shine wannan wasu sun ce Ummu Salama ba ta da wani dan uwa Abdullahi ibn Abi Umayyata in banda wanda ya shahada na a Taif dan ka in wannan da muke magana ba shine ya shahada a Taif ba to ba shine dan uwa Ummu Salama ba kai abinda nake so ku gane akwai dan uwa Ummu Salama Abdullahi ibn Abi Umayya ina fata ana fahimta tayi wannan wasu maganganu ne na mazajin hadisi ibn Azam a cikin wallahi ya magana ya ce shine Abdullah ibn Abi Umayyah an danganta shi zuwa kakan shi ya musulunta tare da babansa a lokaci guda ya haddace hadisi daga manzon Allah da yawa yana riwaya daga Umar ibn Khattab shi kuma yana da Al-Majri Sulaiman ibn Yasar yace babansa ne ya mutu a Taif inji ibn Hazm uban shi ne ya mutu a Taif da aka an samu sabani wajen bani sunan shi wato ayyana wane ne kar mu bata lokaci akan sa ba bata lokaci bane amma ba rijal muke ba bari mu koma cikin matsalan mu ta fi kyau anna imra'atan halaka anha zawjuha wata mata imra'a ba an fice sunanta ba halaka anha zawjuha mijinta ya mutu ya batta da aka wanda mijinta ya mutu ya batta za ta yi iddar wata nawa shi yasa ce fa ataddat 14 ta yi idda wata tayi idda na wata hudu da kwana 10 wannan shine iddatul wafa iddatul wafa al-kamila thumma tazawwajat sai ta aure wani mutum hina hallat lokacin da ta kammala hallat wato lokacin da ta halatta daga iddar ta kammala idda kaga ta halatta wani ya aure ta ko ba ka bane yawa famakasat inda zawjiha arba'ata ashhurin wa nisf miji na biyun da ta aura shi ma ba a faɗi sunan sa ba amma dai ta zauna a wurin sa wata hudu da rabi ina so ku gane hadisin saboda dan rikicin da zai zo daga baya ta mijinta ya mutu ta sake aure ya ta gama ta kabatta ko to ta sake sabon aure da rabi rautan hudu da rabi kenan tsakanin mutuwar ku fa gane lissafin saboda wani abu ne zai faru kenan tsakanin mutuwar mijinta da yanzu an samu wata nawa tara dai kusan wata tara da wata hudu da kwana 10 wata hudu da rabi tara ba wani yan kwanaki tariban dai minti 29 tayyib kaji malam mata kawai sun ma walad kawai sai ta haihu ah waladat waladan tamman daga wata hudu ma sai mata ta fara yunkuri tana nakuda ba sai ta bulluko da da kuma da cikakke kai ana buga rikici malam wani yazo ya mun irin wannan batore ce malam ni ba abin nan ya gigita yace aure ne duka matan nan wata hudu bata kai ma wata biyar ba riki ciki niki tana nakuda wai haihuwa za ta ni naga cikin da yace shi da yake sabon aure ne bai sani ba sai tace iba ne ba wallahi malam mace ta fara yunkuri yace ai gashi ta bulluko shi yace ana haihuwa wata hudu da wani abu nace ina ai wannan ba danka bane ai yace tab na mu buga rikici kuwa ya je ya debo kayan wani kenan ai sai ka kula ai sai ka kula ba su da kirki musamman in baka da addini sai su rena maka hankali to ta haihu ko faja'a zawjuha as-sani kenan mijin nan na biyu da ya aure ta bayan ta yi ta kaba bai yadda ba fa sai ya tafi wajen Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin fa zakara lahu dalika yace gashi abin da ya faru ni wannan cikin ya amirul mu'minin ban yadda da shi ba ha yace ai mafi karancin watanni da mutum zai iya dauka in mace ta zo masa da ciki ta haihu da gaggawa mafi karanci wata 6 ne ka ji fa da kyau aqal ko da kai aure ko mun tawakkalin ka da yardarka ka rungumi rikici in ya kai wata 6 Allahu alam kaga naka ne ko dai ba naka bane dai naka ne a shari'a in dai tayi wata 6 kaga mu da aiki kenan hakuri za a yi amma masu wayo suna duba shi wata 6 to yaya dan wata 6 in ka ganshi lukeke cikakke kammalalle to gaskiya akwai alamatan baya wata kila ya wata 6 nan to amma a shari'a saboda rufawa mace asiri in dai ta yi wata 6 a gidanka to fada naka ne ya rage gare ka ka yadda kar ku rike wannan in dai mace ta yi wata 6 a gidan mutum ta zo masa za ta haihu ko ta haihu yazo suna rikici to kar ma yaje kotu in dai kotun shari'a ne za a ce tattara ka tafi da danka kaga koda akwai matsala sai dai a je kuma zamani akwai abubuwa kuma na zamani DNA da wacece da menene a ta dubawa dai wannan kuma ku je ku karanta wannan shi ra'ayin wata 6 shine aqaddu aqallu muddatul hamli shine ra'ayin Imam Malik rahimahullah da Imam Ash-Shafi'i Allah ya masa rahama da sauran ashabur ra'ayi duk da akwai maganganu insha Allah da zamu yi akan wannan harkar muddatul amr din. Yawa, to wannan mata ta haifa da cikakke, to duk inda ya faru akwai wani abu da ya faru, wannan da akwai shi kafin ayi auren nan kenan. Labari ya kai wa Umar cewa kaji kaji, Umar ya ce ku kira ta. Umar ya ce ke ya aka yi, ta ce wallahi waladuhu, wallahi huwa, huwa wallahi waladuhu. Taran ta ce wallahi ya Umar dan shi ne. Wata hudu da rabi ɗansa ne, ta ce wallahi ɗansa ne. Umar ya ce to a ɗan saurara. Sai ya kama tambaya a gefe, wannan matar yaya, tana da wasa ko tana da neman maza ko wani abu? Malaka duba tun a wancan lokacin, tun a wancan lokacin ya ajiye ta a gefe ya yi bincike. Fasa'ala anha Umar, Umar ya yi bincike akan halin matar. Ba su dafa garanti, ina gaya maka ka yi bincike. Ta wallahi malam, duk labarin da zai zo wa sayyidina Umar sai a ce wannan mata fa ba ta da matsala, lafiya lau mutum ya arzike shi. Sai ya ce to a tura mun har matan da suka yi tsofaffin mata da suka rayu lokacin jahiliya, tsofaffi dattawa, ko irin wannan ya taba faruwa, mace ta zo ta haihu a wata hudu da rabi. To shi ne a nan a gaban kai ce fada'a Umar niswa min nisa'il jahiliyyati qudama, ka gani dadaddun mata, an gane ko? Ana nufin nisa musinnat, masu shekaru kenan. Saboda in sun dade a duniya ya san watakila ko za su iya tuna irin wannan abun ya faru. To malam kaga yanzu magana neman aya ko hadisi fa bai taso ba, yanzu kuma ana neman kwarewa ne. To ai kaga da yana da ayat da hadisin, kaga da ba zai je ko ina ba. To ka kula aka kawai wani sai shi akwai abin da bincike yau da gobe da experience. Ah, to yanzu ka je ka zo bincika a cikin Qur'ani, in abin da Qur'ani ne ya ce maka gashi alisafin da malamai ne masana Qur'ani da hadisi suke cewa suke ne wata shida sun rufe zance sun tafi. To ya za a yi? Kaga dole Umar ya tsallaka, saboda alƙali ne shi, dole yana da tausiya a ofo tunaninsa, ya zama yana da fadi. Ya ce su zo, ku da kuka saba da haihuwa, kun han haihu da yawa da yawa, kuna da dulul umri, fasala hunna an zalika. Umar ya tambaye su akan wannan hukunci, shin yanzu kun san me ake tambaya? Yanzu ma maganar mace ta haihu a wata hudu bane, a'a, yanzu magana ne shin ciki yana iya kwanciya ya buya? Dan ka gane karatun, ba fa maganar mace zai iya yiwa ta haihu a wata hudu bane ba, shi bane ba. Saboda ai ba za a karyata Qur'ani ba, ba za a karyata hadisi ba, ko an samu a da, sai dai in a ce su ba su san kwanakin da watannin cikin ba. Yanzu ana tambaya ne shin zai iya yiwa ciki ya kwanta? Ba mamaki wannan matar ta yi takabarta, ta yi wata hudunta da kwana goma takabarta mijinta, kuma ba a ga ciki ba. Wataƙila akwai cikin, kuma mijin da ya mutu ya bar mata tsohon ciki ya kwanta ne, tunda yana kwanciya. Ko Imam Malik an ce ai shi ma kwantaccen ciki ne a wajen mahaifiyarsa, ya dade bai fito ba, ana samun dama ya shekara biyu ma. To shine ya tambaye su shin ana samun ciki ya kwanta, to ka nutsu wataƙila case ɗinka ko kwantaccen cikin da ya ka kawo maka. Shikenan faqalat imra'atun minhunna, da ya tara manyan matan nan, sai wata mata a cikin su tace ana ukhbiruka an hadhihi almar'a ya amir almu'minina, ni zan baka labari an hali kenan hadhihi almar'a, halin wannan mace, ba wai hali na dabi'a ba, yanayin da ya same ta. Kar ku zarge ta, tunda ta rantse ta ce da na wannan mijin ne, to kuma ta hukunci da abin da ta faɗa, amma ga abin da ya faru. Shikenan sai wata tace da ita ke kina yin haila, wannan Umar fa ya zama yana gefe kaga kai kanka alƙalin wannan lokacin sai ka jira sai aka batta da mata ke suka fara mata interview hal kunti tahidina ko kina yin haila tace ina haila sai tace da ita yaushe ne rabonki da mijinki tace kafin ya mutu yaushe ne rabonki da saduwa da tsohon mijinki da ya mutu tace kafin ya mutu mun yi alakar aure da shi to sai tace to shikenan tunda tana haila kuma haduwar su ta karshe dab da mutuwar sa sai matar tace Umar zan yi magana halaka an ha zaujuha hina hamalat abinda ya faru ranka ya dade wannan matar mijinta ya mutu amma tana da cikin sa ta dauki cikin sa mana ta dauki ciki daga gare shi ya mata ciki kuma ya mutu kuma tabbas kafin ya mutu ya kwanta da ita kamar inda a wata riwaya ta Imam al-Baihaqi tace kafin ya mutu ya sadu da ita anan abin da nake so ku gane lissafin tana yin al'ada ta yi al'ada kafin mijinta ya mutu sannan kuma bayan ta yi al'ada ba ita take tabbatar da ba ciki ba to ya kuma sadu da ita bayan al'adar fa uhriqat alaihi ad-dima'u tace bayan ta dauki cikin Allah da ikon sa bayan mijin ya saba mana mana mijin ya sadu da ita ta dauki cikin sai kuma aka kwaranya wa shi wannan dan nata cikin aka lullube shi da jini a cikin cikinta fa hasha Allah ya juya maniyin ya zama jini jini ya hau kansa wani yanayi ya sa jini ya hau kansa shi wato tace fa hasha abinda ake nufi fa hasha da ufa fa hasha raqqa sai cikin sai yayi rauni bai da karfin da zai iya yunkurawa ya girma da guri a bayyana ya bayyana kuma ba su da na'urar da za a gane ciki to hasha ko in hasha ya motsi ko yayi rauni dan haka ya kwanta ne cikin kenan in ba ku gane ba kwai kwai na kaza in ka dora shi akan gaushin wuta motsewa yake yana kwan haka sai ya sauka ruwan ciki sai ya motsi yana nan a matsayin kwan amma sunan sa kwai to wannan abin da ya samu cikin ta kenan tafa fa hasha waladuha fi badaniha dan sai ya motsi a cikin cikinta saboda baya iya cin abinci da jinin da ake ciyar da mahaifiyarsa jinin uwarsa yake sha ko yake ci yake rayuwa to shi wannan an samu wata matsala ta yanayi jini ya bata kansa maimakon ya sha jinin ta jijiya to jini ya bata kansa sai ya motsi Allah da iko kuma ya rike shi da ransa shi ya san ta yadda yake ciyar da shi ha to shi kenan wani zai ce ha to ai za a gabata al'ada dan me yasa ya aure ta ba ta al'ada tana yin al'ada ai an tambaye ta tana yin al'ada bata daina yi ba wannan yin al'ada shine dalilin ta na cewa me ba komai a cikin ta to me yasa take yin al'ada wannan jini da ya bi ta kan yaron sai yasa baya amfanuwa da jinin al'adar ta da za ta zai iya rike jinin ai da mu idan mace tana da ciki ai ba ta jini ina jinin al'adam, jinin al'adam ne Allah yake juya shi ta wani yanayi ya zama abincin jaririn, shine abincin wannan jini, shine abincin jaririn. To tunda ya samu matsala jini ya bi ta kansa, zai rinka fita kenan, ka ji dalilin? Amma ba akwai da baya amfani da jinin, jinin yana bi ta kansa ya wuce. Kaga mata tana da garanti, ciki ya kwanta. Falamma asabaha zawjuha sani, kenan alladhi nakaha, yayin da mijin na biyu ya fara saduwa da ita bayan ta yi wata hudu da kwana goma din nan ya bushe ya motsa din nan, yayin da mijin ya sadu da ita na biyu, taharraka wa asabal waladul ma'a, da ya tsiranya mata maniyi, maniyi kuma sai ya je can ya bugi yaran, taharraka alwaladu fi batniha, kawai ɗan sai ya miƙe. Daman me yasa ya motsi ɗin? Rufe shi da abu, yanzu maniyi ya hau kansa kawai sai ya motso. Taharraka alwaladu fi batniha wa kabira, kawai sai da ya fara girma, maniyin nan ya tashe shi. Subhanallah, Allah ya hura masa ransa ya ci gaba da rayuwa. Yayin da ɗan ya fara motsi, in kata an haddamu, kuma kawai sai jinin al'adata sai ya tsaya, sai ta daina yi. Yaro da ya zo girmansa kawai sai ya kama lissafi da watannin ubansa na can da ya mutu, ɗorawa yi ƙwarai kuwa, kamar shinkafa ne in ka dasa ta ka cire ta sai ka je ka dasa ta. Idan ka yi dashen nan, idan kai a lokacin da ka dasa ta kuma ka shuka wata, to in fa ta zo da shinkafa tana lissafin me kwanakinta na baya da watanninta na baya, ɗorawa take. Ya rabba, matan nan malam ka duba yadda matan nan malam, wannan fa zancen fa Umar bai san shi ba, shi sa malam karkare ne ilimin mutane. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, duk wani mai ilimi da ka sani a sama da shi akwai wani masani. Karkare ne karatun wani, karkare ne experience din wani, kawai ka zama mai neman fa'ida duk inda ka samu. Umar yayin shiru tace ai haka ne abin da ya faru. Fa saddaqaha Umar bin Khattab, Umar yace gaskiyarki. To ai malam, an bincika ba mazinaciya bace, kuma an bincika mijinta ya aure ta na al'ada, kuma ga haihuwa, an zo an haihu a wata hudu da rabi, dole akwai wani abin da ya faru malam. Da haka a nan gurin wannan hukuncin da matar ta bayar shi ne kawai Umar ya gaskata ta wajen kenan karban zancen ita matar. Wa farraqa bainahuma, amma kuma sai ya raba tsakaninsu. To ta yi laifi ne? Aure ne na kuskure, saboda ya aure ta bata gama idda ba. Kenan yanzu raba auren da aka yi, ka zama mai fikihu fa, ba saboda ba ɗanta ba ne, ba saboda ta yi zina ba ne, saboda an yi auren ba a yi idda ba, ba a kammala idda ba. Ko wani zai kawo maka wani case, mace ta je ta auri wani bata gama idda ba, ko kwanan nan an kama wani case sun shekara wajen 17, wallahi kawai malam mutumin ne ya je auri matan nan, sai fa bayan shekarun nan wai wani karatu nan suka ji wai a Sunna TV ina yin bayani, sai matan nan tace Alhaji akwai fa matsala. Yace me ya faru? Wai daman ashe a wannan aure sai an yi jini uku, wallahi ni fa ɗaya na yi. Yace ɗaya kin shiga uku, ɗaya kuma shi kuma haka yaje aure ta bai bincike ba iyaye da komai duk shirme haka daura aure ga ƴan gandan gandan ma na yanzu da ƴan mata da ƴan jami'a ma da ƴan secondary ya za a yi nace ai ba aure tsakanin ku dole sai an raba tsakanin na tsarki sai a sake daura aure a boye ku ci gaba da zama samu wani waliyinki ko wani yayanki a gaya mai ya rufe baki kai ya gaya kowa shi kuma ya zo ya nema ya dan ba da dan sadakinsa ce ni ina neman wance to na baka ga wasu sadaki ya baki yar 50 dinki ko 100 tunda Allah ya ce miki kuskurenki ya jawo miki zaki samu harka kenan amma fa aboye ai ba zai bayyana wannan abu ba ya za su ne kama mallam in ta kira wani yayanta in ta kira yayanta ko kaninta shine waliyinta shi kuma mijin zai zama waliyin ka kai an yi kuskure kaji kaji na'am to ai ba komai sai a kawo yayan su zauna a wurin ba za a bayyana ba ai kuskure ne haka to yana iya faruwa in dai mata ne kaɗan daga aikinsu kenan shi yasa in za ka yi aure ka bincika kai a karan kanka ka tabbatar na'am shawara da masana kuma yanzu malam in dai banda ma irin aure ya abin yake ba a can ya ganta gidan yadda ko wani abu aka daura aure kawai amma ina gaban iyayenta ne rayayyu ne iyayena ai ya kamata a ce ya za a yi ki aure daga mutuwar aurenki kaza kuma shi ma wancan mijin mashiriricin mutum bai san ma me yake ba bai bincika ya za ka saki mace ba ta yi wannan ba ta kaji ta yi aure kuma ko da ke ba lallai ma ya iya tuno ta ba ko sun yi rabuwa na rashin kirki ko sauraron ta ma bai ba watakila sai bayan ta tara ƴaƴa ma ji ashe ta yi aure to a nan gurin Umar ya raba tsakaninsu saboda me saboda ya aure ta tana cikin idda wan nikahu fil iddati batilun ijma'an ko yake wannan an nikahu fil iddati batilun ijma'an an nikahu fil iddati batilun ijma'an duk mutumin da ya auri mace tana cikin idda in dai an daura auren nan to batili ne babu auren lalatacce ai wannan hukuncin a zauna lafiya ba wani hikima ba wani dabara ba wani kawai auren lalataccen aure ne wa kala umar ya ce amma innahu lam yablughuni ankuma illa khaira ku yi hakuri fa da ke da mijinki wannan ba abin da ya samu labari ya iso mun gare ni akan ku in ba alheri ba imamul baji ya ce a cikin almuntaka ya ce wannan dalili ne na umar ya karbi uzurinsu gaba daya kuma ba za a yi musu zato wala yuzannu bihima illa alkhaira alladhi balaghahu anhuma kina abin da yazo maka daga mutum shine zaka yi aiki da shi da ya yi musu zato ba wannan ba to da sun sha uquba fa wa alhaqal walad bil awwali me wa alhaqal walad bil awwali aka riskantar da dan gawa mamaci kaga an gama rabon gado akwai matsala kenan to wannan shine mu'allal shahid a cikin hadisi babu ilhaqil waladi bi abihi alawwal ya fito ko tayyib to yanzu anan gurin abinda ya kamata mu kula shine duk lokacin da abu ya tabbata an yi kuskure akan wani aure musamman abin da ya shafi da ne alwaladu lilfirashi walilahiri alhajar dinnan wanda muka yi ta bayani a baya to anan fa bai aiki ba kenan saboda akwai wata karina da tafi wancan karfi akwai kaidi na'am na'am haka idan aka auke shi a cikin nata zai zamana adadin watannin da ya dauka gaskiya ne ma nura Allah saka ma ka gane akwai alaka saboda musamman mu dauka idan wancan mijin na farko da a raye yake yayi da awar wannan dan ba nashi bane kaga wani sabon hukunci ko da a ce mijin ba mutuwa ne ba sai bayan wata hudu da wani abu matar ta haihu shi kuma ya riga ya rabu da ita kaga yanzu me idan an zo ana rikici dole a dauki da a mika shigawa ga mijin farko kaga alwaladu lil firashi wal akhir haje tunda dai kwanciya din yayi kuma hadisin yana nuna mana da yana iya kwanciya kenan an gane wannan tai kenan dai da dan mutumin farko ne saboda ta taho da shi daga can ne dalili na biyu bata kai wata shida ba malamai suka ce fala talidul mar'atu waladan tamman li aqall min sittati ashhur duk matar da ta zo ta haifi da cikakke kuma tana gidan mijinta a kasar wata shida to ku dauki dan nan ku jefa shi gurin mijinta wanda ya sake ta ko kuma wani wanda ya daduro da ita bayan ka kashe aure dan akwai matan da bayan auren su ya mutu suna iskanci suna yi suna auren ma suna yi kwanan nan wata yarinya ta kira ta ce wallahi malam mahaifiyata fa tana zina tace da kaina ina ganin ta tana hira da wasu mazaje a waje kuma suna mata gala babanmu kuma ma'aikaci ne matafi ne baya zama tace yanzu haka din nan an kawo kudin aure na abin nan yana damuna na rasa inda zai na mata magana ta ce wai a rufa mata asiri tsautsayi ne amma fa ta ki ta daina suna bai suna yi in mace ta samu dama ko tana gidan mijinta kuma ba tsohuwa ba yarinya a fitinar yanzu babu kawai matsalan mace kawai sa ido ka lura da ita kawai shikenan kawai a matsayi kawai asali ban yadda da ke ba gaskiya ke ta kubutar da ke kawai shikenan to ai shine sai ka zauna lafiya kawai da kaga abin da baka gamsu ba kai bincike to suna yi sai dai Allah kiyaye to mun ba kai da gaske ba a ji a debo maka dan wani aka kuma jinan da ya fita fu ciwon jinan matan aure saboda kai bara ma kai tunanin ba naka bane ba dan daka idan mace ta haihu kasa da wata shida to fal ibnu lil awwali dan na farkon ne kuma abu na biyu za a raba tsakaninta da mijin na biyu to amma sadaki fa ta ci sadaki saboda ai ya kwanta da ita duk mutumin da ya kwanta da mace rana 1 minti 1 awa 1 zance ya kare farjinta ta ci sadaku misli wannan shine ra'ayin Imam Abu Hanifa da sauran mutane idan aka samu wani abu na shakka bayan ta gama idda bayan an yi aure bayan ta gama idda an yi aure sai aka fara wani shakka to fa nikahu dai sahihi auren dai lafiyayye ne me yasa saboda na farko dai abin da zamu dauka mun tabbatar in qadat iddatuha mun tabbatar ta gama idda yanzu wannan matsala da aka samu shakka to sai kuma ai bincike to in an samu ciki alhamlu ma'ar riba ake cewa alhamlu ma'ar ribati ciki tare da shakka to shi ciki tare da shakka wannan cikin mashkukun fihi to akwai shakka shi a kansa to amma dai dole dai uban yaro da ya auri mace a haka zai ta rike dan amma da ne da yake mashkukun fihi sai in gaskiya ta bayyana idan aka kama shakka akan cikin nan sai aka ga ta haihu kafin wata shida daga haihuwarta kafin wata shida daga haihuwarta kuma kun tabbatar ta gama idda kuma ta zo ta haihu kuma mijin ya sadu da ita na biyun to fa nikahu ha batil auren lalataccen aure ne ya tashi daga shakka ya zama yaqin li annahu nakaha wa ya amil ya aure tana da ciki koda ku tayi da awar tayi idda tunda idda ba zuwa zakai ka leka ka gani ba kawai ga ya maka zai za ta iya ƙarya wata kila da akwai ciki a jikinta na wani na wata biyu ko tayi yawan zawarcin banza ko taji tsautsayi ya sa ta sadu da wani ko wani abu yana ya faruwa da abubuwa mata suna yin abubuwa da yawa bace kawai yarinya sai mutun ya dauke ta daga daukan ta kawai an je wani abu kawai tsautsayi kawai sai je yaudare ta daga yaudara sai sadu da ita Allah da iko irin nasa yana saduwa da ita ta dau ciki ita kuma a wautarta tana gaba komai bane ai ya riga ya wuce bata sani ba ciki yana ta developing himself yana ta karar da kanshi kuma a zo a daura aure daga baya ta zo kafin wata shida ta kokarin nakuda za ta tunani shi nishi da numfashi za ta yi saboda bata sani ba wasu ma alamun cikin baya bayyana da haka haka mijin zai zo ya aure ta sai daga baya ya zo ya ga ashe tana ciki to in dai ta haihu kafin wata shida auren ya lalace automatically to in kuma ta zo da dan Allah ya taimaka ya kai wata shida ko ya dan tsallaka ko da kwana biyu uku zance ya kare mijin na biyun fa sai dai ya kwashi wannan da walwadu lahiqun bihi kuma wani kawo sahihun sauran rigima kuma ka je ku kare ka kaje ka tafa mun sayan pampers da hidima da kayan salalar in ka ga dama ka rubu da ita amma dai da wallahi na kani mushkila sai hadisi na gaba ku yace na'am Now. Subhanallah. Aji irin ma ya faru. Aka dauke ta aka danna ta Kaduna aka je aka zubar da abu. Suka kashe dai kawai. Ha, okay. Mana kaji abin da suka ya faɗa? Sun gama ganewa za ta haihu a wata shida da aka sai suka je likitoci aka dauke da aka yi ta wata jiha a dole dole aka jawo haihuwar a dole ka gani da su ji kunya wanda suka shida da aka aka jawo dan lokacin fitarsa bai yi ba amma su suna ganin girman cikin ya kai da alamu yana abin nan suka fito da shi gashi cikakkiyar halitta kuma amma ya mutu suka bune suka tafi kawai a matsayin ta yi bari ko ta yi waya kai Allah dai yake yi na malam sura ai ba na ji ma kai magana da karfi ma na'am tambaya ce mai kyau ga'idar da malamai suka ce an nikahu fil iddati batilun to wannan raba auren da za a yi ai ba wai wai saki ne fasakh ne da abin da yake batil fasakh ne ya lalace ai ai babu shine ma ai fasakh ne sai dai ka tambaya ka ce to lokacin yanzu idda za ta yi in an raba su jini ɗaya za ta yi istibra'i wanda zai tabbatar da tana ciki ko ba ta da ciki a jikinta fasakh ne qala haddathani مالك ان يحيى ابن ان يحيى ابن سعيد هو ابن بن شاب ني ان سعيد بن المسيب عن ابي هريره تو كون mun samu matsala ne da ku ni na wa haddathani malik an ابن شهاب أن سيد بن أن أبي هريرة أن رجلا من أهل الوادي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولد الغلام الأسود نجبكما وحدثني أن مالك عفان قدا تبرن قلنا النسخة يحيى بن سيدنا أبو رمكو تشيك أن بعد ما madam daga shi sai wannan wanda na faɗa din tayi daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Sulaiman ibn Yasar al-Hilali al-Madani yace Umar bin Khattab kana yalitu aulada aljahiliyyati biman idda'ahum fil islam yulidu kana yulidu bi kasri abi dhammi liya wa kasri lam yulidu yulsiku yulidu yulsiku ma'ana su daya da yulhiku da yulsiku da yulhiku da yulidu bi ma'ana Umar ibn Khattab ya kasance yana danganta auladul jahiliya ya'ya na jahiliya biman idda'ahum fil islam ga wanda suke da'awar cewa nasu ne a cikin musulunci Imam al-Baji yace al-ilafatu al-ilhaqu kana yulidu kana yulhiqu al-ilafatu al-ilhaqu biman idda'ahum fil islam idan wani yayi da'awan cewa wani fadana ne yace wata mace in ta haifu dan nata ne nasa ne babu shimfida da mun ya neme ta ma'ana ba aure na halal saboda aksarul aljahiliya in lokacin jahiliya mafi rinjayen rayuwar su kawai irin rayuwa ce ta daduro mutum ya tsare mace a hanya su yarjejeniya ya je biya bukata akan ta kawai to amma yanzu da musulunci ya zo da a jahiliya haka suke ba a yi aure ba to in mace ta haihu dan nawaye to Umar ibn Khattab idan wani ya zo da kansa ya ce ya yadda wannan zinan da ya yi dan nasa ne sai a ce to naka ne a nan na so in fitan muku da hukuncin fikihu sabanin abin da ya yadu cewa ai duk dan zina ba za a taba danganta shi gaba ba gababansa ba to gyaran anan shine dan zinan da ba a san ubansa ba wakai kamata a faɗa dan zinan da ba a san ubansa ba akwai yanzu matar da mutum ɗaya take zinan shikenan idan ta haihu ga dan nan ya zo sai a ce bai da uba to istidlalin da malamai suke yi na yanzu da wasu cewa dalilin rashin ilhaqi dan zina ga uban wannan al'alar shar'i ba a daura aure ba tunda dai ba a daura aure ba za a yi ilhaqin dan zuwa gare shi ba wannan laik fi dalilin ba zai zama dalili shi kadai ba koda ba a yi shi da aure ba an yadda ba a yi dan nan ba a same shi ta hanyar aure ba to ga ubansa ya zo ya ce nasa ne kuma ita ta yadda eh shi kadai tayi alaka da shi ko kuma tayi alaka da wasu amma bayan ta tabbatar da wannan da ya sadu da ita taji alamar ta samu juna biyu sai ci gaba da karuwancin ta sai wani a cikin masu neman ta sai yayi dawa yace dan nan fanawa ne haka Umar ya danganta dan zina ga uban da yayi da'awan nasa ne fil jahiliyyati wannan hukunci na farko kenan duk da akwai faja akai eh akwai ja yanzu za mu faɗa wasu malaman suka ce wannan a jahiliya ne yayi duk da kun ce eh a kware ku na a cewa aka yi fil jahiliyyati wa amma ba'da ma ji'il islam bayan musulunci ya zo ahkama Allahu shari'ata Allah ya yi hukunci da shari'a ya yi bayani cewa a yi aure kuma ɗan aure shi ne ɗan musulunci suka ce fala yulhiku waladu zina bi mudda'ihi inda ahadin min al-ulama duk ɗan zina ba za a danganta shi zuwa ga wanda ya yi da'awar nashi ba shin da shimfiɗa ko babu shimfiɗa haka yazo a cikin az-zurqani haka ibnu abdul bari ya faɗa Allah ya masa rahama abu umar an ce a cikin jahiliya ana yi haka yazo a cikin riwayar bukhari da abu dawud da hadisin nana aisha أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. أولي أجاهلية كشي كشي خدني تي بياني daga cikin nau'in auren jahiliya malam dana na Aisha ta fada a cikin nau'in aure su a wajensu a jahiliya azzina bawahan sinama suna daukan ta aure ne duk wanda ya samu wata mace mai da ita daduro yana saduwa da ita a matsayin aure ne su a wajensu a jahiliya tace fakanu yumsibuna biha yusbituna biha al-ansaba dan haka tunda wannan zinar su a jahiliya a wajensu aure ne da haka shi yasa in mutun yayi da awar wannan da nashi ne sai su danganta masa shi Imam Al-Bajji yace kwarai haka suke su a wajensu aure ne a dadin an yi riwaya kamar yadda aka rawaito daga Ibn al-Qasim akwai wasu mutane da suka musulunta sun kasance suna danganta ƴaƴan zina da iyayensu wanda suke zina da su duk da cewa babu shimfiɗa suka ce ai Umar alata Umar yulitu alata kun tuno kalmar ko yulsiqu yulhiqu ken Umar yayi wannan haka yake yi to wannan hukuncin haka ya tabbata to amma akwai sabanin malamai Allah musu rahama wasu suna ganin cewa dan da wani yayi da awaye ce nasa ne wanda aka tabbatar ubansa ne daman me yasa aka ki a danganta shiga uban saboda shubha da rashin tabbas to yanzu wannan kam ai tabbas ne ikirari yayi tabbatar da aka suke danganta dan da aka ce ga ubansa ne ko uban yace nasa ne sai a danganta shi zuwa gare shi da shimfiɗa ko kuma babu shimfiɗa ina da wani bahasi mai kyau akan wannan insha Allah ina samu dama na ganshi rubutu ne mai kyau na taba ba ku aiki shekaru da dama ya kai shekara kusan 10 ina ga in za a iya tunawa akan harkar dan zina din nan hukuncin dan zina danganta dan zina zuwa ga akwai maganganu ne masu yawa na malamai amma yanzu ma in wani ya ga dama zai yi mana bahasi hur bahasi mai yanci hukuncin danganta dan zina zuwa ga ubansa nau'in sa kala-kala da sauransu na'am to amma yanzu kaga yanzu akwai matsala abin da sai ce muku akwai dole akwai matsala akan wannan magana shine yanzu yanzu mutum kafiri ne yana tare da matarsa sun tara yaya ba ma guje ne sai suka musulunta kuma ƴaƴan nan sun same su ne kawai a rayuwarsu ta maguzanci haka amma kowane yaro ya san ga gidan ubanshi sai suka musulunta an suka zo maka ya za ka yi da su ne ka ce ba ɗansu ba ne ba ɗan shi ba ne to ai kuma yanzu ba a yi shi da aure sahihi ba ka gani zaka ce ba ayansa bane saboda ba a yi shi akan aure sahihi ba ba za a ce dan sa bane ba zai shiga dan sa ba malamai suka ce ankihatul kuffar auren kafirai kafiri in yayi aure a can a da ba auren musulunci da salatin annabi da kaza ba amma idan aslamu ba in sun musulunta fa hiya sahiha wato malamai kenan wato abin da suka ce da suka ga abin sai suka ce to yanzu abin da za a yi kawai an juya zancen auren kafiri da yayi a lokacin kafirci in bayan ya musulunta to auren ya zama ingantacce. Wannan cewa auren ingantacce shine dalilin da za a ilhakin wannan yaya zuwa gaba, zuwa gaba. In ba yi haka ba kai damuwa. Na mara warai kuwa sai su kisi aure. Yanzu kafirai abinda suke saboda dokokin da suke shi a Turai, duk wanda ya auri mace in yazo sakin ta dukiyarsa tare za a raba waye da ƴaƴansa da waye, ko ya rabu da ita da waye, sai su yi alƙawari, sai su yi ittifaki, ba za su yi aure ba. ƴaƴansa shida ya musulunta ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya'yansa shida girlfriend. Kuma ubansu ne. Da haka akwai iskali a ciki. Su abin da suka ce in dai sun musulunta, to malam ko ba su yi auren ba ma, ko sun yi auren, me auren kafiri? Kaga yamu me ne auren? Eh, damun ko da ma sun yi akan shari'a ne, suna da wata doka ce ta shari'a? Ai ba shari'a bane, da zaman daduran da auren nasu kawai dai za a iya cewa bambancin su anan akwai dokoki. Tunda na aure ki ba za ki je wajen wani ba, ba za ki je wani wani, to su ma masu auren daduran ai suna da wannan alƙawarin. Ba na ji wannan ɗanbal ɗin da ya auri ya shida da wannan matar girlfriend ɗin nasa, ba na jin zai iya yadda wannan girlfriend ɗin ta je wani yana alaƙa da ita. To daman auren a kafiran ma ai daman menene yake abin nan, shi ma su hana ta yi alaƙa ne da wani. Na'am. Ya ciyo mata
kuma shi da taba sha,
kuma sun yi aure a haka,
kuma shekara 17 a agirin da
kungiyar. Shi yasa malam auren nasu da rashin auren ma kusan duk kusan ɗaya ne. To amma su malaman suka ce ba za a wai wala yunzaru fi sifati aqdihim. Malam amsar ka la yunzaru fi me aqdi alqawlin ai shine aqdi. To ba a lura da wani yanayin ya dace da musulunci ko ba abin nan ba, kuma ba a lura da shin ya dace da sharuɗan auren musulmi na wali da sadaki da shaidu da al-ijab wal qabul, ka karba na karba na bayar dukka, kawai in dai kafiri ya musulunta, kawai in dai ya shigo duk ƴaƴan da ya samu kawai wannan ƴaƴan nashi. Ibn Abdulbar yace ajma al-ulama'u ala anna az-zawjayni idha aslama ma'an anna lahum al-maqamu ala nikahihima. In sun musulunta tare, auren da suka yi na dadin nan ba sai an saki sabon daurin aure ba. Dan wani zai tambaye ka, to yanzu ga sun musulunta maguzawa ne, to za a zo a saki sabon daurin aure? A ba ai kullun suna musulunta al-islamu ya jubbu khalas. Kawai ko da ma ba a mai auren ba, ko alƙawarin ƙarya ne ko ma me, ba dai suna tare suna kwana a ɗaki ɗaya ba, a rufe asiri a tafi, dan Allah a tafi haka. Ba a bincikawa, ba a dubawa, kawai wani abu yana da kyau ku fahimce su, saboda za ka iya gama da rikici ko irin wannan maguzawa sun musulunta, a zo a ce to ai malam ba su mai auren ba, kawai zaman daduro ne. Ankihatul kuffar idha aslamu nikah sahiha, ankiha sahiha kawai. babu wani abin da za a tattauna akai kawai shikenan ko wani shayarwa ko matsalar shayarwa ko kai suka ce ai mutane da yawa a lokacin annabi sun musulunta fa annabi ko tambayar su ya akai akai auren su ba yi ba ko tambaya bai yi ba wa uqirru ala anki hajin aka tabbatar da su akan aure auren su kuma annabi bai tambaye su shurudun nikahi wane ne mana wa hada amrun malumun min addini bid darurati kawai da ka duk kafirin da yazo da matarsa da waye dansa ka rufa asiri ka tabba wa ata rajulani kilahuma yad'i waladum ra'atin sai ga wasu mutane guda biyu sun zo wajen Umar dukkan su yana da'awan dan wata mace daga cikin mata wata mata suka kawo kowa yace dan nashi ne abin da yake nufi an zo da mutane guda biyu da mace daya kowanne da yana da'awar cewa wannan matar dan da ta haifa fa nashi ne to kaga wannan ya nuna wannan mata gaskiya tana zina kenan tana da aduro to fa kuma Umar ya duba ya ga kowa yana da wajihi na danganta wannan da gare shi to amma abin da ya rikitar da Umar to yaya zai ya bada dan nan ga mutum daya a cikin su kuma daya ya sadu da ita dayan ma ya sadu da ita wani ya sadu da ita kafin Isbra'i wani kuma ya sadu da ita bayan Isbra'i to da mun dai sai dai mu ce ko dai kowannen su ya aure ta ya sadu da ita da aure na farko an daura auren sa da ita ya sadu da ita na biyu shi ma yana da awar ta gama inda aka daura musu aure ya sadu da ita to kaga za a samu matsala na biyu ko dai a ce kowannen su ya yi zina da ita kowa ya yi zina a cikin su yana da aure ya yi zina da ita wannan ma yana da aure ya yi zina da ita fada'a Umar Umar da ya ga abin ya rikitar da shi ya duba ayoyinsa da hadisansa ya ga bai fidda hukunci ba sai ce ina qa'if fada'a Umar qa'ifan alqa'ifu shine alladhi yattabi'u athar al-aba'i fil abna'i wa ghayriha mutumin da yake iya duba da qa'if ban san shi da turanci ba ko da ku itinuwa mai ake faɗa masanin nasaba wato in ya ga da yana ganin dan kawai in ya kalle shi ya ga fuskar sa ya ga ɗan yatsun sa ya ga kafar sa sai aka nuna masa a cikin mutanen nan ba a fice mai ga uban shi ba wallahi yana duba zai ce wannan dan wancan ne kai ko da uban baya nan in ya taba sanin uban qa'if akwai masu wannan ilimi kawai shi abin da yake so ko a cikin ribibi ya ga uban ko a cikin mutum goma ne in ya ga uban ba fa an gaya mai ga uban ba to sai kuma a kawo yaron a ce wannan dan kana ga dan waye a cikin wannan kamar yanzu mu da muke zaune a nan sai a zo a ajiye wani yaro a ce ga yaron ya dudduba ku gaba daya zai ce kai tashi ka tafi gurin wancan ubanka ne wancan akwai wani rikici da aka yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani da na wane ne ko ba na wane ba ne abin da ya rikita sosai sai wata rana suna jin ko uban ne ya zo ya kwanta a masallaci a cikin mutane kafarsa tana buɗe haka sai wani qa'if shi qa'if din bai san an yi wannan kes din ba to kuma ya san dan ya ga kafar sai ya ce duk yanda akai wannan kafar tana da alaka da yaron nan wani kaza annabi ya kabbara insha Allah akbar saboda abinda suke tsammani suka hukunta din shi din ne to shi qa'if yana da wannan ilimin amma yanzu ban sani ba akwai su ko babu su shine DNA din ku computer ta dauki yanzu mara hankali ne yake kuma a yadda ina ta gaya muku mara hankali ne yake muku fahince ne ba yanzu computer tana da hankali amma ita take mana hukunci da hankalinka ka zo ka zauna akan na'urar da ba ta da hankali ka zauna ta gwada kuma ta ce kana da kaza kuma ka yadda in cewa tai ma zaka mutu bayan kwana kaza kai ka yadda kuma ita hukunci da hukuncin mara hankali na'am daga tafin kafarta kariya yake kariya yake wani surkullan ne dai nasu daban malam Umar ya kira shi fa nazara ilayhima Umar ya kalli mutanen nan guda biyu shi Kaif din kenan ko yawa sai ya kalli suwaye su biyun wanda suke da awan dan nasu ne ko kaga abun mamaki ba uwar ya kalla ba tunda uwar ba ta da matsala uwa kamar ai tabbata daga jikin ta fito tofa ya kalli wannan ya kalli yaro ya kalli wannan ya kalli yaro to a wata riwayar aka ce ya kalli ɗaya a cikin su ya kalli dan ya kalli ɗaya daga cikin masu da'awar cewa dan nasu ne ɗayan kaddara ka ce bayan abin dan ya kamata a hadisin malam fa nazara ilayhi ma ya zama fa nazara ila thalathatihim tunda ake sun maza biyu ne suke da awan dan nasu ne to yanzu in yace fa nazara ilayhi ma wa zamu ce in ya kalli guda biyu kadai to ya zai ya kalli uban uban kawai bai ga dai yaron ba kuma ya fada hukunci to ya zamu yi da wannan in ya san yaro kenan to zamu iya dauka cewa ya san yaron ko kuma dama mutum biyu ne da yaron da ɗayan saboda ai zai iya yiwa yayi hukunci ko da bai ga wancan ba dama in ya ga yaron ya ga ɗayan ko dai ya ce dan nasa ne ko kuma yace ba nasa bane kaga ba matsala kenan fa nazara ila alwalidi walwalad alwalidul mudda'i za mu ce kamar ba ku gane ba ko shi mai da'awar ya kalla da kuma yaron da mai da'awar da yaron to amma masu da'awar cewa dan nasu ne su biyu ne to hadisin matsalan ya ce man fa nazara ilaihima ya kalli mai biyu to za mu ce ya kalli masu da'awar su biyu ne bai zai yi ba saboda in ya gansu a matakin farko in ya gansu kadai bai ga yaron ba to ya za a yi fidda hukunci to dama sai dai mu ce fa nazar ilaihima ya ga ya kalle su gaba daya to ya ga yaron to in kuma bai ga yaron ba mu a wajen mu ai bai ga yaron ba to bai ce ya gani ba hadisi bai ce ya ga yaro ba to yanzu in fa nazar ilaihima za mu fassara sai mu ce ya kalli yaran ya kuma kalli ɗaya uban a'a wancan mun gama fassara ya kalli iyaye guda biyu mun gama da shi in wani yace bai yadda ba ai yanzu kun ce ya kalli iyaye guda biyu saboda ya ga yaran to wace ma ya ga yaran banji ba wannan fahimta ce ustaz wasu suka ce fa nazara ila alwalidi walwalad to ba damuwa asali ya ga yaron nan da kai fada a ina ya gan shi a ina ya za ka yi da'awar asali a ina kai ba yanzu aka gaya maka hadisin a wani garin eh su yi abinda malamai suke tarjihin cewa ko da ma ya ga alwalid walwalad din bai ga ɗaya uban ba zai iya fidda hukunci ko da bai ga ɗaya uban ba shine mun tambaya hukuncin zai fita me yasa ajiye wala kan sharaka din ajiye shi kai kaddara ma fadin lakadin sharaka fi sun yi tarayya a da'awa wannan uban da ka ganshi akwai wani uban kuma yana da awan dan nasa ne koda ba ganshi ba zai iya fidda hukunci ko bai san wancan uban ba banje ba a yanzu ba ina magana fa bai gada ba yanzu ina magana gada ga uba daya ya tafi gona zai iya fidda hukuncin cewa wannan na wannan dama abin da ake so yanzu ya hukunci akan wannan kawai da ya ganshi ya ga uban ya ga yaron zai ce wannan dan naka ne ko da an kawo wancan ma ai ba zai taba yi ya tabbatar da hukunci guda biyu akan mutum daya ba dan ko ne yace dan nasa ne wancan kaga an kore shi ko kuma yace dan ba naka bane sai a ce to bari wancan ya zo sai a kawo shi ya dade duba shi ma in ya ga bai dace ba sai ce ba naka bane dan nan da wani ne da ba dukkan kokari ya kuke gaba daya malam ka san me yake nuna wannan idan har ana iya kawo wani abu daban ba nassi ba a tabbatar da hukunci kenan ba laifi dan an yi amfani da ilimi na zamani wajen tabbatar da hukuncin shari'a baka gane ba ko baka gane ba abinda nake faɗa yanzu kaga ai ba magana aya ba magana hadisi ko mun taba karanta ko a al-qawaid al-fiqhiyya ne ko na aina ne karatun qara'in ne a usul muka yi magana a kawai hadisi ku daliban ilimi ne ku nutsu magana cewa komai sai an bada aya an bada hadisi a wasu abubuwa ne akwai wasu hukuncen da ana neman dalilai na waje irina yanzu anan idan har an halatta mana wannan qa'id din mutun ne ba basira ya amfani da ita ba tun a lokacin an yi amfani da basirar wani a tabbatar da hukuncin shari'a ko jayyid to sai yanzu wani yazo da wani research yazo da wani bincike sai ya tabbatar mana da hukuncin wani abu da wannan binciken za a yi kirishi ko ba za a yi ba za a yi kirishi na'am ka riga daga hannu wannan ya daga hannu na'am na'am genetist okay qa'id din dan uwa ya kare mu ne cewa wai waye qa'id din nan to sai ya ce a turanci ana ce da shi genetist daga genotype ko mana somebody that studies genetic shine genetist kaman artist na shi genetist na'am pino what phenotypic physical character na mutum kalan fatan shi idan shi girman bakin sa na gane to naji to naji wancan na physical wancan kuma na ciki to kaga ashe akwai su a zamani ma na'am ina jin ka to amma yanzu in tambaye ka su yanzu wannan na zamanin shi genetist din yana aiki ne da basirar su ko da computer yake aiki Okay, physical character yake dubawa. To amma sai yayi wani karatu kafin ya zama wannan. Karatun ne guidance. Na'am. Wanda kirkiri abin. Waki. Haka. Na wake duk wani wake physical character nasa ya kamata zuwa. Gaskiya ne. To kaga wannan malam abin da zai kare mu shine bukatuwar mu ga ilimin zamani din nan. Shi wato abin da mutane wasu ba sa gane shi ilimi na zamani research ne ani. Bincike ne. To shari'a kuma bata zama mu kauniya cewa wai duk abin da wani ya bincike ka wani abu fact. Wai a ignore din sa ba. Warai ku da gaske. Ai akwai abin da dole ma ka yadda da shi. Bincike ne. Yanzu misalin tashin jirgin sama. Kaga ai ba aya da hadisi aka hada. Kace Allah ya ce kaza an kai kaza, annabi ya ce kaza za ka tashe shi ba ko. Waɗannan abubuwan wasu abuwa shari'a sai ta bar muku su abu dai. Ku yi amfani da me fa'atabiru ya ulil absar. Shi Allah yayi nasa ya tashi tuntu. Ko ba ka bane? To kai ma din Allah da ya halice ka sai baka basira da hikima yi abin da zaka tare. Yanzu akwai wani wanda zai zo ya ce kar a yadda a saki hawa jirgi ko ba za a yi amfani saboda Allah bai ce a hawa jirgi ba. Ko wannan jirgin da ya tashi ai ba a sa aya a ciki ba, ba a dauko hadisi ba wajen yin sa, ba ai kaza ba. Me yasa? Research ne, bincike ne. To ai jahilai ne, ba su da ilimi. Da haka ku masu karatu na sunna sai ku rinka gane abubuwa. Asali addinin musulunci bai yi inkarin wani research, wani bincike da wani dan adam zai kawo ba. Sai dai in binciken ya ci karo da shari'a, to nan kuma sai a ba wa masu ilimi su faɗa meye dalili. Yanzu kamar misalin cewa Allah ya ce ba wanda ya san wanda yake abin da ke cikin mahaifa. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. To sai aka zo aka bincike, zamani sai ya kawo, akwai wanda za su yi binciko su gano ga abin da ke cikin mahaifa. Sai ya rikitar da wasu, sai malamai suka ce a'a, likitocin ma suka ce a'a. Ai shi Qur'ani yana nan akan yadda yake, ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifa babu. A gaya musu su masu bayanin abin da ke cikin mahaifa. Lokacin da ɗan nan yake digon mani, ai fil arham ne. Da yake ruwan jini ai alham ne, lokacin da yake tsoka ai alham ne. Ai akwai wata na'ura da za ta iya gano cewa namiji zai ko mace? Babu. To kaga ayar bata contradicting research din da aka zo da shi ba. Wa ya'lamu fil arham, ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifa in yana ce daga kaza zuwa kaza. Amma idan ya zama mutum, ya zama dan adam, ya zama kaza, har ya zama physical abu da yura za a iya ganin sa ko da ido ko da microscope ko da wani na'urar su za su iya gani. Wani zai iya zuwa ya gani yayi. Shi ne ƙarin ilimin ma tabbas. Amma yanzu kaga bai isa ya bada labari ba likita, in mani yau namiji ya sadu da mata aka tabbatar mani yansa yana cikin cikinta, ya isa ya bada labari? Na? Na nan abinda Allah din ya faɗa dai. Kuma yin haka ne, ba ga tashin kiyama ba, kuma ana ta mutuwa ba. Wani ya zo ya ba da labari ya ce lokaci kaza za a yi. Duk da Allah ma ya ba da labari da alamomi da misalai da waye da ya bayar. Akwai wanda ya isa ya zo ya ce ma ga shi? To Allah sa kun gane, mu ci gaba. Fa nazara ilaihima, sai ya kalle su ko? Gaba ɗaya mun tattauna a kan wato sai ya kalle su. Fa qala alqa'if, sai shi wannan qa'if ɗin. Sai ce laqad ishtaraka fihi, kaji wani rikicin ko mala? Yace tabbas ka wannan yazo da matsala fa. Qa'ifin ne yace waɗannan guda biyu, to yanzu zamu yadda da magana ku waɗancan cewa iyayen guda biyu ya gani da ɗan. Duk da hadisin bai ce mana an ga ɗan ba, amma karina kharija wani wato evidence wata hujja ta wace ya nuna mana cewa dole ya san dan saboda me yasa zai ce sun yi tarayya a cikin sa bai ganshi ba ko da hadisin bai ga mana ya ganshi ko bai ganshi ba yace to fa sun yi tarayya su waye ai al-mudda'iyani din masu da'awar su su guda biyu ana nufin bihi fil waladi wai me yake nufi wannan dan na mutanen nan guda biyu da suka sadu da wannan matan ne kowanne dai a cikin su fihi nasibun wa ta'sir akwai rabon su kuma akwai tasirin uban a tattare shi ka san me faru malam wallahi malam kaifin nan da ya duba malam sai ga yaron nan yayi kama da wancan yadda da duba sai ai kuma ya kama da wannan to a samu daya yayi kama da maza biyu ba wai da mace da namiji ba to fadarabahu umar bin khattab bil dirrati umar ya daka sanda ya zabga wa shi wannan kai ce makarincin banza makarincin mu dariya take to wala ai zai ruda shi ne to Imam al-Baji yayi magana yace yace me yasa Umar ya daki wannan kaifin shine genetics din kenan me yasa Umar ya daki shi Umar ya daki shi ne inji Imam al-Baji yayi gaggawa dan me zai bada hukunci yanzu ya tsaya mai ƙara tunani an taba zuwa a ce maniyin mutum biyu ya cakuda a haifi mutum daya yayi ajala Umar yace kai baka iya aikinka ba sam Umar ya ci ga wani mutum daya Imam Zurqani shi kuma yace me yasa Umar ya dake genetist alqaif din nan saboda ya tabbatar mani guda biyu ba zai taba haduwa fi ma'in wahidin amani mace daya ba zai yi ba saboda Allah ya ce inna khalaqnakum min dhakarin daya wa unsa daya aya Umar ya duba inna khalaqnakum min dhakarin ba min dhakaraini ba min dhukur ba wato tsarin Allah da zai taba yiwa mutum biyu su hadu su sadu da mace kuma dan ya zama na mutum biyu bane bai zai ba dole na mutum daya ne kuma cikin da ya shiga na mutum daya to ya rufe eh lalacewa zai yi ko a yaren bature ma haka ne ko baya samu na mutum biyu da haka shi yasa Umar tun da ya ga wannan mutumin ya zo masa da wasa ya zabga masa sanda nan malamai suka ce kenan wannan yana nuna idan wani ya zo maka da wargi ba da fika ka zabga masa itace in ya so ku aje ku rabu a kotu amma fa in ka isa in ka kai kenan ko da yake kotun ya zo eh gaskiya ne kotun ya zo na'am ban ji ba eh energy tabbas na ai kware kwa kware ye boostin din dan da ba nasa ba gaskiya ne gaskiya ne kuma likitoci ma sun tabbatar da haka macen da take da karamin ciki akwai bukatar cigaba da mu'amala aure da mijinta tayyib thumma da'a umar almar'ata to umar fa al'amari fa ya wato al'amari ya cerke sai ya koma kan ita matan yace ki zo aka kira ta jama'a wannan yake nuna a shari'a malami mai da'awa alƙali ya halatta ya kalli mace ko yayi magana da mace duk da ba matarsa bace kuma ba muharraman sa bace dole larura ce kaga ya kira ta dole ya ji muryarta kuma dole ya kalle ta koda tana da lallibi ga wani malami mai da'awa dole ba mamaki wata namiji ya ga matar wani ko ya ga yar wani wannan ba za a tunce shi waya ya zo yana ganin mace ba to ai dole magana kamar yadda aka halatta wa likita ya ganta larura to shi ma malamin addini ko wani dai ko malami da yake karantar da mace in yana koyar da ita kaga dole zai iya ganin ta maslaha ce ta al'umma gaba daya duk da kuma akwai haramci da ya danganta ya gudana kenan dokar tana iya samun sassauci a wurare ina ta muku wannan tafsirin ne saboda fikihu gane addini yana da dadi a cikin fatawa da da'awa kan mutum ya zama to yana da rigidity a cikin addininsa yana da very rigid wato jumud ke kasa bushewa da tsanani ha da tsanantawa a cikin addini ya rike wani nassin da bai fahimce shi ba sai ka rinka fadada basira in ka karanta nassi kenan wannan yana nuna kaza kenan wannan yana nuna kaza ka rinka accommodating abubuwa na zamani da suka zo nassi bai zo da su ba kace ashe zai iya yiwa yanzu nan findings da research da ake yi duk a cikin hadisan nan mu wadda muka tabbatar da kenan zai iya yiwa tunda duka ai Allah ne ya bada wadannan abubuwan gabaki daya Umar yace ta zo yace akhbirini khabaraki ke ki bani labarin ki me ya faru ne yi min bayani tunda ke kam ke ce uwa ai zance ya kare wannan zai ijtihadi kenan fi talabil haqqi kokari wajen neman ya ga ya gaskiyar take watakila a cikin maganar sa zai iya tsintar maganar ta zai iya tsintan abinda zai tabbatar da gaskiyar da iya yarda da ita ko kuma zai zama sababi na gane yaya hakikanin abin yake fa kala sai mata ta ce kana hadha sai ta yi nuni ta ce wannan li ahadir rajulaini sai ta nuna ɗaya daga cikin mutanen da suke da'awar cewa wannan ɗa da ta haifa na su ne ɗaya daga cikin wanda yake cewa na sani ya atini ta ce wannan sai ta nuna wannan kana hadha ya atini tana nufin hadha yujami'u ne wani yana zuwa mun daduro ka san idan gaskiya ta zo ba yadda za a ce an fade ta yanzu wannan abin da ta yi na haram ne amma ga ta a gaban alƙali dole ta yi bayani ta ce eh wannan yana zuwa ya sadu da ni وهي في إبل لأهلها تتي تنا كيوان راقو من إيايان تا سنة حدوا دشيني أوجان كيو سيجي يكيبان تا كدوبة تنا كيو فا كدوبة حدا رمى شفمالا باعا واسافة دا opportunities أكام ماتا تنتا تبي كيو يبقان تد إتا أجن دمبشي أيلا لا تد إتا كايدي يزتا كتكي دا ببروايا take tafiya jami'a take tafiya college ko tana wata kasa tana karatu ko ta tafi aiki wuri kaza malam sai dai addu'a kullum baka da wata dabara baka da wani wayo baka da wata hikima sai dai ka tai ka tada su da Allah ka tada su da in ka hada mutun da Allah ka huta amma wallahi dan amfani wai da karfi ke in kika yi kaza saki zaki mutunci ki sai nayi kaza wallahi a gidana ba a mun kaza ayya za ta iya zuwa ta je ta yi wallahi baka sani ba amma in ka hada ta da Allah shikenan wani zai tura yarsa karatu kasar waje ya kira ta ya kira uwarta ya kira ya zo ya ce to ga amanar Allah na barki za ki tafi inda ban sani ba ban taba zuwa ba za ki hadu da wanda ban san su ba larurar rayuwa saboda ci gabanki da ci gaban al'umma na baki dama za ki fiki karatu kuma na san ke balagaggiya ce kuma kina da sha'awa amma ni na san da miki ni ubanki ne ban taba alaka da wata mace kafin na aure ba. Uwarta ke gaya mata tace ni ma ban taba yin alaka da wani a duniya ba kafin na aure. Yace haza wa salam mu ga tarbiyyar da muka miki kije duk abin da kika yi kuma Allah yana kallon ki Allahu shahid. Ya hada mata kudin jirginta da ticket dinta da komai aka kai ta airport yace gashi mun barki hannun Allah. To wallahi malam wannan shi yafi maka sauki akan kai zage zage da ashare ashare da cewa kaza da waye ba su da tabbas yayan nan. Tura ta kawai ka bita da addu'a. Tace yana zuwa mun. Tace wahi yace fi iblin li ahliha fa la yufariquha hatta yazunna wa tazunnu annahu qad istamarra biha hamlun ko habalun mala haka zai zauna ya ta alaka da ita ba zai rabu da ita ba har sai ta tabbatar ta tabbatar shi ma ya tabbatar saduwan nan da suka yi yaji a ransa ita ma ta ji kai lalle yayi mata ciki kalmar habalun din nan tana nufin hamlun ne ai قد استمر بها حبل اي حمل ثم انصرف عنها sannan ya juya ya tafi kenan bayan ta dauki cikin kenan shikenan fa uhriqat alaihi dima'un ta tabbatar cewa saduwar da wani yayi da ita ta dauki ciki nan cikin jini kamar yadda muka yi bayani dazu jini ya bi ta kan shi cikin cikin banzan cikin dan kiwon fa nake nufi jini ya bi ta kansa summa khallafa alaiha hada sai kuma wannan mazinacin na biyu dai wannan dayan shi ma sai ya zo ya ci gaba da me ya ci gaba da saduwa da ita ta ani al-akhar tana nufin daya tashi fala adri min ayyihima huwa ya Umar ni gaskiya bazan iya cewa dan nan nawaye ba a cikin su wani fassara aka ce da ta dauki cikin sai jini ya biyo fitowar jini da zubowar jinin yana nuna cewa me ta yi bari ya zube sai kuma wani ya zo amma ta tabbatar da akwai ciki a can baya amma kuma jini ya zo ya bi ta kanshi tace ni abin nan ya rikitar da ni yanzu cikin nan na wancan mutumin ne me zuwa ya same ta a wajen kiwo ko na wannan tabbi Imam al-Baji yace al'amarin nan ita tana nufin shi ma ya rikitar da ita turidu annahu ashkala alaiha aidan al'amar saboda bata sake ganin jini ba bayan wannan jini kuma da yazo mata kuma ta ga wanda yazo mata ya zube din nan dufa yazo kuma jinin da yake zuwa mata ko jinin da yazo mata din ba za ta ce haila bane ita dai kawai ta dada rikicewa to wannan jinin da yazo mata yana nuna cewa ko dai cikin ya zube ne da haka an samu mushkila shin dan na farko ne ko dan na biyu ne to yanzu a musulunci mai hukuncin a islama idan wani yazo ya sadu da ita karo na biyu sai a tambaya ta yi haila kuji kafin ya sadu da ita shi na biyun ta yi haila eh ta yi haila yin hailan ta dalili ne na cewa mahaifarta empty ce an gama wancan hukunci in ta yi haila ya sadu da ita to ya zama da na wannan biyun ne kuma in ya kai wata shida ko da fata ya lankai sai ya kai wata shida kar ka manta kawai shi kuma a wata hudu akwai mushkila ba ruwan mu da hailake wallahi bai tayi ba wannan hailan ba tayi ba dan bai zai yi ba kala fa kabbara alqaifu to mutumin ka da ya sha sanda ashe yana gefe yana zaune ya farfado kun san me yasa ya kabbara me alakar maganar sa da wannan abin da ya fada me ya tabbata kuma wannan sai yake nuna maka ashe duk lokacin da mutum ya ga yayi nasara akan wani abu zai ce Allahu Akbar ka san wasu suna magana su ce ana kabbara ba dalili ba hujjarin kabbara a akwai dalilin kabbara a shari'a barai da gaske sahabbai suna kabbara a cikin salaf ana kabbara in wani abu ya faru kabbaran nan ai wani shi'ar ne na musulunci da kajo nan Allahu Akbar kai ma daga ji kawai Allah mai girman gaske ai shine abin da ake nufi ai mara tarbiya a shari'a yake koyi ihu koyi tafi to yayi farin ciki saboda abin da ya fada ya tabbata Umar ya za a yi ko kula shi ma Umar ya yi fa kala Umar lil gulam sai Umar sai ya ce wa wannan yaron wali ayyihi ma shi ita kai ka je ka bi duk wanda kaga dama a ci ba ku gane ba kenan alƙalin shi sai ya kare ga abinda matan nan ta ci yana da wani abin da zai rinja da wani hukunci a ciki ga abinda ƙa'ibi ya fada yace kai ya masa alƙalin kenbu kenan yace wai mutane ne guda biyu kowa ya faɗi uzurinsa wannan ya faɗa uzurinsa alƙalin ne yana rike da rawani yana na'am 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 yace to shikenan duk yanda aka yi duk abin da kuka faɗa gaskiya ne ku tashi ku tafi amma nan gaba in kun je gaba ɗaya ba zai dawo ba ma'ana shi ba zai iya hukunci ba amma dai dole ɗayan ku yana da gaskiya ɗaya ƙarya yake amma ni ba ni da hujjar da zan ce waye a ciki Umar sai ya ce kaga kai duk wanda kaga dama zaɓi ka bi shi shine ubanka to fa wali ayyihima shi'ita yanzu zaɓi ya dawo me kenan ashe akwai wani hukunci na shari'a da in ta rikice dan zaka juya ka ce kai zaɓo da garawa na'am ban ji ba ehma tun da aka ce wali ayyihi ma shi ita yana da abin nan yana da wayo ai ka zaɓi wanda kaga dama to anan kaga maganar qa'ifi wannan wato laqadis tara kafihi din nan to ta tabbata kenan to wata wani zancen sai wasu malaman suka ce kamar da Ibn Habib ya rawaito daga Muttalib sai ce ba za a yi haka ba gaskiya Umar da yana cikin yanayi ya faɗi haka to tunda an yadda kowanne yana da alaka da shi a duba da waye fi kama aksarihi ma ko asahihi ma bihi shaba'an ba za a kyale yaro a ce zaɓi wanda ya ga dama ba a ce a duba kai ya fi kama da wannan ai alhakin da shi a wata riwaya Ibn al-Qasim ya ce ba zai bi ko dai a cikinsu ba to ya za a yi ya shakka Ibn al-Qasim ya ce ya buka Ibn al-Lahuma kawai zai zama duk wanda ya gani ya ce baba wannan ma ya ce baba wato ƙa'ifin nan ya yi ƙoƙari fa ya jefa mutane cikin damuwa ƙwarai da gaske ya ce a ba gashi Umar ya ce wali a yi ma shi ita ma to kowa ubansa ne duk wanda ya ga dama ya ɗauke shi a matsayin uba Ibn Hazm a cikin Muhalla akwai wasu maganganun ba wannan ba, in kun koma sai ku duba. Yace wannan yana duba, yana nuna cewa wannan ka'ifi, duk inda ka'ifi yazo shari'a ce ayi aiki da maganar sa, saboda alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidina. Umar yayi aiki da ra'ayin ka'if, ko ba ka bane ba? Da haka idan ka'ifi ya magana shi ma kamar shari'a ne, kuma za a iya, duk da ba kaga Ibn Hazm baya har komi shi harkar sanarsi ne, to amma nan fa ya sauko ya biyo abu da kire. Yace a tabbatar da yana da madkhal a shari'a. Ina fata ana fahimta, ko a danganta shi ga wannan ko a danganta shi ga wannan. To akwai wasu maganganu waɗanda ba wannan ba. Abu Hanifa yace dade nasu ne gaba ɗaya kawai, inji Abu Hanifa. Yace yulhaqul waladu bihim jami'an kawai. Yace koda kuma ta kama matan, mata ne suka yi jayya. Akwai wani kes din ma da ba lokaci, sai wata ran damu faɗa, shi kuma matan ne guda biyu, wannan tace danta ne, wannan ma tace danta ne, akasin wannan ya za a yi, zai iya yiwa haka? Sauransu. A wata riwayar Abu Yusuf Al-Majri, Imam Malik, Imam Ahmad, wannan Abu Hanifa yace yulhaqu bi rajulaini la bi aksar. Ya'ya biyu za a, iyaye biyu za a danganta shi. In an zo a makaranta yau a ce dan wani wani, gobe kuma a ce dan wani wani. Amma wala bil mar suhununi yace kai ku yi ƙuri'a kawai, tunda abin ya rikitar ayi ƙuri'a. A sa sunan wance, a sa sunan wance, a ce zaku daya. Duk wanda ya dauka kawai tafi shine ubansa gaba daya. Wannan dai shine karshen, ina jin abin da Imam Malik ya kawo. Sauran maganganun kuma lokacin sallah yayi, sai gobe sai mu karasa. Abinda muka faɗa daidai, Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuma harshe, Allah ya mana afuwarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.